أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، فالهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله mungode wa Allah tabaaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci. Yau muna 24 ga watan Rabiul Awwal, hijiran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445, wanda daidai da 9 ga watan Oktoba na shekara 2023 miladiya. Mun dawo kan karatun Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam. Muna cikin babu siyam, babin da yake magana akan azumi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. والحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح. Waɗannan hadisan da zamu shiga kaman karatun da ya gabata, an yi magana akan abubuwan da mai azumi ba a so yayi in yana cikin azumin sa. To yanzu kuma za a fada mana wani yanayi da mai azumi zai iya fadawa ga azumi a bakin sa, kuma yin mana hali ya same shi to ya zai. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu, daga sayyidina Abi Hurairah Allah kara masa yadda kale, ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi tsiyada mai tallafa tabbata gare shi, ya ce: man nasiya, wanda ya manta wa huwa sa'imun, cewar shi yana azumi, fa akala, sai ya ci au shariba ko ya sha, falyutimma sawmahu, to ya cika azumin sa. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, lallai Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim sun hada kan wannan hadisin. Walil hakim, a wajen hakim yace: man afṭara fi ramadan nasiyan, wanda ya sha ruwa a cikin ramadana yana mai mantuwa, fala qada alaihi, babu ramuku a kansa, wala kafara, sannan babu kafara a kansa. Wa huwa sahihun, shi ma wannan hadisi yana da inganci. To wannan hadisan da ya kawo mana suna magana ne akan wanda in yana azumi sai ya sha ruwa ko ya ci abinci ko kuma ya iftar. Duk malamai sun yi magana akan in an ce afṭara, wato mai azumi ya yi wani abun da zai fi da shi a cikin azumi, ba dole sai cin abinci ko shan ruwa ba. To malamai suka ce mana a wannan hadisin yana magana akan cewa wanda ya ci ko ya sha da mantuwa da rana a cikin watan Ramadana, azuminsa ya inganta, sannan babu ramuko a kansa, sannan babu kafara a kansa. Wannan shi ne maganan wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar sayyidina Ali bin Abi Talib da Zaid bin Sabit da Abi Huraira da Abdullahi dan Umar. Wannan duk sun faɗi haka, duk da za mu warware menene abin da yake cikin magana din. Sannan kuma a cikin tabi'in kuma akwai Ata da Tawus da Naqai, su ma sun faɗi haka, sun ce wanda yana azumi sai ya ci abinci ko ya sha ruwa, to shikenan ba zai rama ba kuma ba zai kafara ba. Sannan jamhur na malaman mazhaba, Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal, suka ce ai wannan ya dace ma da aya. Allah tabaraka wataala yana cewa: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يا الله كرك كاما مدى أبونا مكمنتا كوكو مكي كسكري تصور أكاشي ما أكاشي إنا متمنتا وعي ko kuskure yayi saboda haka in ya sha ruwa babu komai sai cika azurinsa sannan suka ce ga kissa na hadisin ummu hakimi bintu dinar ita ta bada labari cewar akwai wata mata da ake ce mata ummu ishaq annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidanta sai aka ci abinci bayan an gama cin abinci sai da aka ci aka goshi aka sha ruwa sai ta ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina azumi yayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atimmi sawmaki fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayki ki ci azumin ki wannan wani arziki ne Allah ya koro zuwa gare ki saboda haka ki ci azumin ki to har ibn hajjal al-asqalani yake cewa to ashe wannan raddi ne a mutumin da yake rarraba cin abinci kadan da mai yawa in kana azumi sai ka ci abinci to ba maganar mai yawa ka ci ne ko kadan ka ci kawai indai ka ci abinci shikenan ka ci abinci yace ba za a raba ba a wannan wajen to wannan shine magana na farko daga cikin magana da malamai suka yi akan waɗannan hadisan da muka karanta sannan sai masaba Imam Malik kuma a wajen Imam Malik yace wanda ya ci abinci ko ya sha ruwa yana mai mantuwa da rana a cikin watan Ramadana to ya bata azumin sa azumin nasa ya baci kuma zai biya wannan azumi saboda azumi wani rukuni ne mai girma kuma a cikin rukuni mai girma na azumi akwai al-insaku anil akli washurbi akwai kamewa daga ci da sha saboda haka in baka kame daga ci da sha babu sai ya ce to idan kuma ka rasa wani rukuni daga cikin umarnin da aka bayar na azumin to ka rasa azumin kenan sannan abinda aka ce masa an umurci mutum ya yi ne to mantuwa ba ta shigansa in mantuwa ta shige shi kuma kai shi to bai yi ba abinda za mu umurri aka baka ga abinda za ka yi sai ka manta to mantuwa ba ta shiga ba dole za ta fita in ka yi shi ko ba ka manta to ba zai yi ba kenan ya ce misali shine kamar sallah sai ka zo kai sallah ba kai tsarki ba kai alwala ba yaya mun kuma mantawa kai ka ga ai babu ko ka dawo kawai ba kai bane sunanka yace to haka wannan irin waɗannan waɗannan rukunnan yace mantuwa ba ta shiga mantuwa da za ta yi in ka manta ma za ka ji wani aikin yanzu in ba kai alwala ba ba kai zai ke ba kai alwala ba sai ka kama sallah sai da kai da za ka ce ai tunawa kai za ka ce to shikenan an zo la'asar kawai sai ka yala misali azhar ne kaga ba ka bane dole sai ka je ka sake da saboda Imam Malik sai ce ashe to zaka sake kenan saboda mun duwa ba za ta shiga wannan wajen ba shin da umurni ne aka baka shi ce saboda ka azumin ya lalace kuma zaka biya wannan azumi kamar yadda muka kwatanta da maganar sallah yace idan kai sallar a haka ta yi ne ai ba ta yi ba in ka bar tsarki ka bar alula sannan Imam Malik ya bada amsa akan hadisan nan da muka karanta to ai ga hadisai yanzu an karanta su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya manta yana azumi ya ci abinci ko ya sha ruwa ya ci azumin sa Allah ne ke da shi ya dishi sannan ga ruwayan hakimi tace wanda ya sha ruwa a cikin Ramadan yana mai mantuwa to babu ramu ko akan sa sannan babu kafara akan sa to Imam Malik sai ya amsa wannan hadisi din ya bada amsar su yace wannan hadisan suna nuna azumi ne da ta dawo'i ba na farilla bane azumi ne da ta dawo'i na nafila ne azumin nafila ne idan kana yi sai ka ci abinci ka manta ko ka sha ruwa to sai ka ci ka tashi shi ma saboda alfarma azumi amma ba magana na farilla yake ba yace wannan hadisan haka suke nufi sannan ya sake kuma hujja da hadisin makanta da azu da sunnan na ummu hakimin na ummu ishaq da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidanta da ci abinci sai ta ce ta koshi ta gama komai a gama ci abinci sai ta ce a akwai na azumi sai ta ce a ta wannan Allah ne ya kawo miki wannan azumi ya sabe ki ta saboda haka Imam Malik a wajen sa sai ya ce to in ka ci abinci ko ka sha ruwa in azumin ta dawo'i ne azumin nafila ne to shine hadisan da suke magana akan ta amma in nabar Allah ne to baraka yake ba in dai nabar Allah ne kaci yi da ada wasu za su karanta su gane bayanin su wala ko ba kuma ita ba ai hadisin bai fayyace ba amma an samu hadisin da ya fayyace mun karanta su ne imu isna umu isaq dinna duk da malaman hadisin da suke goyon bayan wannan magana ma su rona da wancan ne wanda suke ganin cewa in kaci kawai kaci sai daga cika da azumin ka ba za ka rama ba kuma za ka yi ba za ka yi kafara ba sai suka ce to hadisin da ake cewa na ummu isaq din ma mai rauni ne shi kuma Imam Malik yace a shi fassaran wannan hadisan da magana ta yanzu ne bayanin su yake nuna cewa azumin na lafiya ake magana ba na bayin nan ba to dai shine wallahi a'lam duk wanda ka dauka a ciki sannan har yanzu malaman da suka dauki cewa wannan maganar cewa idan kai manta ka ci abinci ko ka sha ruwa ka ci azumin ka Allah ne ya ciyar da kai shayar da kai to da waɗannan sabon da aka irka aka ce suna goyon bayan wannan zancen malamai suka ce dalili shine sun san kai din kana da imani a lokacin mutanen da suke suke mu'amala da su masu imani ne akwai imani zaunannen imani a zuciyar mutane ko ba haka ba a lokacin shi da suka ba da cewar suka fahimci cewar to ai ana nufin na Ramadanin dai ba babu yan hayaniya a lokacin za a ce ko ba haka ba ko ba lafiyar sa galau saboda haka ba wanda zai ganganci ya ci abinci ko ya sha ruwa sai daga baya ce tab ashe ina azumi ba wanda zai wallahi duk wanda kaga ya ci abinci a wannan lokacin da ake wannan maganar ko ya sha ruwan duk gaske ne manta waye ba irin mantomu ne yanzu bane ba ba irin mantomu bane to Imam Malik ya san za a yi mu ne za mu zo ƙarshen duniya shi yasa sai ya tare ya ce azumi na hila ne saboda yanzu idan ka bada kofa ka ce in mutum yana azumi sai ya ci abinci ko ya sha ruwa Allah ne ya ciyar da shi shayar da shi to wani ba shi ne Ramadana sun rabu ba zai sake yin azumi ba kullum zai ci abinci ko kullum zai sha ruwa kana taba yi zai ce ta ai wallahi na manta ma ashe to Allah ce da ni ya shayar da ni sai ya wuce kawai sai ta wucewa a haka to wasu malamai suka ce abin da yasa suka ce ana nufin hadda Ramadan saboda sun san cewa masu karfi imani ne wanda ake magana da sunna ba zai yi su yi ganganci ba ba zai yi su yi ganganci ba amma mu yanzu nan in ka ce ai in mutum ya ba zai rama ba kawai ya sha ta wuce to mutane da yawa za ka samu za su nuna azumi nan da wayo kawai sai mutum ya ci abincin zai sha ruwan sa in ka taba shi ya ce ta ai na manta ne amma ya ce in ka manta ai ba komai ka cika azumin ka za samu wanda za su koma yin haka to saboda haka shi yasa sai magana ta zama guda biyu cewa ga yadda za a yi to wannan abin da ya kawo kenan akan mutumin da ya ci abinci ko ya sha ruwa a cikin azumi in ya ci abinci ko ya sha ruwa da mantuwa wasu mazahib din suka ce shikenan Allah ne ya ciyar da shi ya sha da shi mazhabar da muke kawo ta Imam Malik ta ce Allah ne ya ciyar da shi ya sha da shi zai cika ta azumin sa amma zai rama daya sai Ramadana ya wuce in ba Ramadana bane kuma shikenan sai cika ta azumin sa in azumin lafiya yake yi wa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man zara'ahu alqai'u fala qada'a alaihi ومن استقاء فعليه القضاء رواه أحمد والأربعة وعلله أحمد وقواه دار القطني وأنا أبي هريرة رضي الله عنه لقد سيدنا أبي هريرة الله قال رمسي إذا قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من زرعه القيء وندى أمن يري جايش فلا قضاء عليه babu ramuko a kansa wa man istaqa'a fa alayhi qada wanda ya jawo aman to zai biya rawahu ahmad imamu ahmad ne rawaito wannan hadisin wal arba'a da sahabu sunani tirmidhi na sai ibn maja abu daud wa allalahu ahmad amma imamu ahmad din ya rauna nashi wa qawahu dhalqutni amma dhalqutni ya karfafa hadisin ya karfafa wato wanda suka rawaito hadisin to wannan hadisin kuma bayan ya gama mana maganan idan cin abinci ya samu mutum a Ramadana ko shan ruwa to yanzu kuma an tafi gaba sai kawo maganar yin amai idan mutum yana azumin ramadana sai amai ya same shi to yaya hukuncin sa yake yace wanda amai ya rinjaye shi shine manzara'ul kai kenan wanda amai ya rinjaye shi ba shi ya zabi amai ya rinjaye shi ba haka kawai amai ya zo to shikenan babu ramu ko akan sa ba zai ramu wannan azumin ba amma kuma wanda ya nemi aman da kansa wa manittaqa fa alayhi alqada wanda ya nemi aman da kansa to zai biya shi kuma misali ya ji ya gagara nitsuwa sai ya sa ya tsaka ko ya sa wannan dinsa yayi aman to zai biya wannan azumi zai biya kaga ciwo ne da rashin lafiya ne ya same shi bashi lafiya ne ya fada cikin rashin lafiya to zai biya amma in yana zaune haka kawai amai ta zuwa to wannan kuma ba zai biya ba to sai ya ce mana Ibn Munzir ya rawaito cewa malamai sun yi ijma'i akan cewa azumi ya lalace matukar mutum shi yayi aman da gangan in dai shi yayi aman da gangan ya jawo shi azumi ya lalace sai Ibn Battal ya yi riwaya daga Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud cewa ba zai ci abinci ba bai da zai ci abinci misali amai ya rinjaye shi sai ce ai yanzu kan shikenan ma kawai a to sai hakura ba zai ci abinci ba kai ce ya bar shi ko kuma ya jawo aman da kansa to nan ma dai bayan ya gama amansa to zai jira kuma ranar alfuma ranar zai batta da alfarmarta kuma ya rama bayan nan to wannan ma kuma ta ruwaya ce ta Imam Malik cewa haka dai to saboda ka wannan hadisin dai shi yayi kunshi maganar amai ne idan mutum dai haka kawai amai yazo tazimi yana nan ba wanda ya samu azumi amma in shi ya jawo ko ya je ne cikin sa ko yana ya ke masa ne dai sai ya sa hannun sa ko ya sa yatsa ya kwakulo amai ya tayi sai da amai yazo to sai ya biya ramadana guda ɗaya bayan nan zai biya shine abin da hadisin ya kunsa وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراء الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك الأصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله لقى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ألا درسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرجع عام الفتح يتي النبي صلى الله عليه وسلم قريشي ya fita a shekaran da ya fatu makka ila makka zuwa ga makka fi ramadana a cikin watan ramadana fa sama sai yana yin azumi hatta balaga qura al-gami har ya isa wani wajen da ake ce masa qura al-gami fa sama nan su mutane duk suna azumi summa da abi qadhin sai yace a kawo masa wani taska ko wani kwano min ma'in na ruwa farfahu sai ya daga shi hatta nazaran nasu ilai har mutane suka ganshi kowa yana gani ya daga wannan gogon ruwan kowa yana gani sun ba shariba sannan sai ya sha faqila lahu ba'da zalika sai aka ce masa bayan haka innan nasa qad sam lalle mutane suna azumi kala sai ce ulaikal usatu wadannan sune masu yin sabo wadannan sune masu yin sabo wa fi lafzin a wani lafzi yace faqila lahu sai aka ce masa innan nas da kan shakka alaihi musiyam lalle fa mutane azumin nan yau ya musu tsanani azumin nan ya tsananta a kansu wa inna ma yanzuruna fi ma fa'alta su dai yanzu suna jira ne su ga me zaka yi ake ga wani sallallahu alaihi wasallam fa da'a bi qadhin mimma sai za ka kawo masa wani koko na ruwa badal asr bayan sallar al'asr fa shariba sai ya sha rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisan guda biyu ne duk suna magana akai zamu karanta su sai mu yi bayani wa an hamza ta binu amru العسلمي رضي الله عنه قال انه قال يا رسول الله اجد بي قوه على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصه من الله فمن اكل بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم واصله في المتفق من حديث عائشه ان حمزه بن عمرو سال وعن حمزه بن عمرو الاسلمي دغا حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه الله يديشي انه قال شيوا ياتي يا رسول الله يا مايكين الله اجد بي قوه على الصيام في السفر يتي يا رسول الله ina jin karfi da zan iya yin azumi har a cikin tafiya fa har ali junahun shin akaina akwai wato akwai laifi idan nayi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hiya rukhsatun min allah wannan wani sauki ne daga allah fa man akaza biha fa sanu wanda ya riko da ita to ya kyauta fa man habba an yasuma fala junah alaihi wanda kuma ya azumi to babu laifi a kansa rawahu muslim Imam Muslim ya tawanna hadisi wa asluhu fil muttafaq min hadisi Aisha asalin sa kuma yana cikin hadisin da aka daidaito a kansa daga hadisin sayyidina Aisha anna Hamzat ibn Amru sa'ala cewa Hamzat dan Amru ya zo ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam to wadannan hadisi guda biyu sun kunshi abubuwa a cikin su wanda insha Allah zamu warware dai abin da ya samu a ciki daga farko dai an ga mana cewa sayyidina Jabir dan Abdullahi ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita a shekaran da ya fito Makka to shekaran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito Makka shekara ce ta 8 bayan hijira zuwa garin Madina bayan yayi hijira ya koma garin Madina a shekara ta 8 ya fita da sunan zai je ya bude garin Makka kuma sabon fitansa kamar yadda muka sani a cikin tarihi daman a shekaran da ta gabata an riga an yi alƙawari daga furan Makka cewa ba za a shiga ba a sulhu Hudaybiya kenan sun hana shiga garin Makka suka ce sai dai bari a dawo a shiga shekara ta shida kai su akai wannan shekara ta bakwai aka dawo aka shiga shekara ta takwas kuma aka zo aka yaki aka cinye garin ma gaba daya to da aka yi wannan sulhun cikin sulhun da aka yi sai aka ce to su Banu Bakrin da Banu Kuza'a ko wadanne a cikin su sun dauki alƙawari wadannan sun shiga alƙawarin Annabi sallallahu alaihi wasallam wadannan kuma sun shiga alƙawarin Quraishawa saboda haka kar a yaki juna dangogi ne guda biyu in Quraishawa suka kuskura suka yaki dangin da suka dauki alƙawari da Annabi to Annabi sallallahu alaihi wasallam sun warware alƙawari da shi kenan saboda haka zai zo yake su to kuma haka aka yi an je wani waje da ake ce masa Watir wata rijiya ce suka zo suka hau kan waɗannan dangin da suka shiga wato alƙawarin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yake su suka warware wannan alƙawarin da aka yi to suka warware har ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Sufyan zai zo zai zo muku yanzu za ku gaishe yazo yazo jaddada alƙawari ko bayan ya san Qurayshawa sun warware alƙawari Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ku sai gashi dan yazo shi ya zo shi ya je ya samu sai na Abubakar ya ce na zo ne a jaddada alƙawari fa alƙawarin da aka yi nan duk da mutane mu sun saba amma dai mun zo a jaddada a ci gaba da yadda ake ciki sai na Abubakar ya ce a ni kam ba zai shiga maganar nan ba ba ruwa na ya je ya samu sai na Umar sai na Umar ya ce a ni ka ai dan ba dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mun ni zuwa dauke kanka zan yi ma gaba daya a huta kawai sai ya je sai na Ali sai na Ali ya ce wannan maganar ni ba ruwa na ya shiga cikin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ga yarsa yarsa ma matar Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce mata yana zuwa sai ta dauke shugulan Annabi sai ce ke yarinyar nan wannan irin hali ne kika goya sai dace haba baba wannan ba shugaban na Annabi ne sallallahu alaihi wasallam kai ko ga ka najasa ya za barka ka zauna kai sai ya ce wato kina so kuwa shiga cikin siyasar mijin ki ko to shi kenan ni ba zan yi gaba suka yi maganganu da Esther ummu Habiba sai ya ce wai ya zo a jaddada alƙawari ta ce a ni ko ina ruwa na maganar maza wani ai maganar ku ne ku je ku yi to haka da yene ne ai wannan tijirin alƙawarin ba a yi ba to wannan fitan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ne a watan Ramadana shi ne aka kawo mana labarin abin da ya faru a hanya ya fita a watan Ramadana ne ranar 20 ga wata ga watan Ramadana na shekara ta 8 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zai je ya bude garin Makka gabaki daya to da ya fita ya fita da azumi an fita duk ana azumi har aka sai wani waje da ake ce masa Qura al-Gamim to da aka je wannan wajen sai ne sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa koko na ruwa ko buta ta ruwa sai aka kawo masa sai ya daga shi kowa yana gani ya daga kowa yana gani gashi ne sai ya sha sai ya daga shi sai ya sha to shi wannan wurin da aka fita aka je aka akai wannan abu a wurin Qura al-Gamim din malamai sun ce wani waje ne tsakanin Makka da Madina kuma nisansa da garin Makka ya kai kilomita 64 kaga an yi kusa kenan ma za a ci sai tafiya tana da yawa to shikenan sai akai haka a wannan wajen to anan a ruwayan sai aka ce kuma wasu mutane ba suna azumi ya rasulullah suka zo zaman da sallallahu alaihi wasallam a wajen aka ce ya rasulullah wasu ba suna azumi ba da azumi suka tau sai ya ce ulaikal usatu wannan ai ba su sabo ne fara na ai ba su sabo ne wace sai azumi aka sai azumi ba to a wata ruwayan kuma sai aka ce a bayan an sauka a wannan wurin ne sai aka zo aka ce masa ya rasulullah mutane ba suna jijjiki da azumin nan sun taho da azumi ba a bakin su kuma ga halin da ake ciki yanzu ana jiran me za ka yi ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da kokonsa na ruwa a hannu ya zo gaban jama'a gaban kowa ya daga kowa na gani sai ya sha bayan la'asar lokacin ma bayan la'asar ne to a cikin wannan hadisin akwai abubuwa da yawa da za a fitar na daidai malamai suka ce dalili na cewar ashe me matafiyi an masa sauki ya sha ruwa saboda haka wanda ya tafi a cikin Ramadana yana da dama ya sha ruwa in a cikin wata Ramadana ya tafiya to anan eh duk da an rarrabe wani irin tafiya ne zai jawo ya sha din to anan malamai sun yi magana guda biyu akan tafiyar wace iriyar tafiya ce da mutum kamar yadda zake tambaya mutum zai yi ya sha ruwa magana ta farko suka ce ai in dai mutum sunansa matafiyi kawai shikenan ba zai azumi ba kawai zai sha ruwa wannan ita ce maganar Abi Huraira da Abdurrahman ibn Auf da Abdullah dan Umar kuma shine fadin zahiriya akwai mazhaban zahiriya su mazhaban zahiriya suka ce ya wajaba ma suka ce akan mutum idan dai yayi tafiya to ya sha ruwa bai halatta gare shi azumi ba kwata kwata suka bari haka suka ba hujja da cewa Alqur'ani ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar wanda ya kasance a cikin ku mara lafiya ne ko yana kan tafiya to ya irga wasu kwanaki na daban ya biya azumi to sai saboda kawai ba ma maganan ma ya azumi su a wajen su sannan suka kafa hujja da wannan hadisi da makaranta yanzu suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce masa ga wasu suna azumi sai ce ulaikal usatu waɗannan masu sabo ne waɗannan masu sabo ne sai suka kafa hujja da waɗannan abubuwa guda biyu sannan kuma da wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minal birri as-sawtu fi safar baya cikin biyayya kai azumi a cikin tafiya to kaji magana ɗaya ko sai malaman suka ce mana kuma ya tabbata a cikin hadisai cewa da kuma maganganun wasu sahabbai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi a cikin tafiya kaji wancan to ga wani ma sai suka ce amma malaman sun dauki waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta yanzu akan yanayi na matsuwa ne yanayin matsuwar ka lokacin da kake tafiya haka suka dauki hadisa saboda ko hadisin farkon da muka karanta yanzu a cikin sa a wata ruwayan an ji Rasulullah mutane ba suna jinjiki yau da azumin da suke yi sai ya fita sai ya sha ruwa a gaban kowa sannan a hadisin Hamzatu bin Amr al-Asim ya zo ya tambaye shi ya Rasulullah ni fa ina jin karfi zan yi azumi har a cikin tafiya ina da laifi ne sai ce ai sauki ne da Allah ya baka in ka rike saukin yayi kyau in kai azumin ka kuma to baka da laifi to saboda haka sai suka gina akan yanayin mashaqqa yanayin wahala ne kawai yake fassara yin azumi ko kuma rashin yin sa suka ce saboda haka za a duba irin wahalar tafiyan ne kuma da tsoron halaka ya ga mutum zai halaka ya sha wahalar tafiya to shi kam sai aje kenan bari a zama ba amma in ba haka ba to zai sannan suka ce wasu magana ta biyu suka ce ya halatta mutun yayi azumi ko ya sha ruwa wannan magana bukan ta farko ta zahiriya su ce suka dole ka sha ruwa kawai so anasu to mazaba ta biyu kuma suka ce a'a ya halatta yayi dai biyu ko yayi azumi ko ya sha ruwa so kuma hujja da wannan hadisin da muka karanta yanzu na Hamza ibn Abu al-Aslami ayya za ta mai sallallahu alaihi wasallam yace sai in ka sha ruwa shikenan yake in ka azumi ma baka da laifi sai suka ce to wannan shine hujja sannan suka kaba hujja da wani hadisin na sayyidina Aisha a cikin zali sallallahu alaihi wasallam yace sum in shi'ita wa aftir in shi'ita kai azumi in ka ga dama ka sha ruwa in ka ga dama sai suka ce to sun gina akan in ka ga dama wannan in ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka sha ruwa suka daura akan wannan sannan wani hadisin har yanzu suka dogara da shi na sayyidina Anas suka ce a cikin hadisin yana cewa kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sa'im suka ba hujja da wannan hadisin sayyidina Anas yana cewa mun kasance muna yin tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma mai azumi baya aibanta wanda bai yi azumi yawa mai azumi baya aibanta wanda bai yi azumi sannan wanda baya azumi ko baya aibanta wanda yake azumi to sai suka ce ashe idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yana tafiya wasu suna azumi wasu ba sa yi kuma kowa aikin sa yake da ai an je wata rana aka ji har za a yi aiki kuma gashi azumin da wahala an sha rana a lokacin an sha wahalan azumin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya saka wa waɗanda ba su yi azumi ba yau dan da ba dan su ba da mun sha wahala saboda za a aiki ne kuma aikin ba zai yi ba saboda kowa ya jigata to saboda haka in an tafi ana tafiya kaga wannan ma duk tsari tafiyar ne bai za a yi ta sai a duba shi to ku kai ku sha kawai mu kuma za mu yi ko wannan ba za a zargi wannan ba za su zargi masu sha ba sannan su ma masu azumi za su ce kai da ku kun ga gara azumi ba kaza kaza ba saboda kowa aikin sa yake to sai suka ba hujja aka suka ce to su a wajen su babu aibi in azumi mutun yayi ko kuma isha yayi wannan maganar kenan sannan kuma mun fada cewa musamman da muke kai tai Imam Malik da Abu Dawud suka tafi akai shine za a duba yanayin wahala ne kawai in dai akwai wahala a cikin matafiyi to ya aje azumi in babu wahala kuma to ya azumi shi kawai shi ne zancen da ya bi da Imam Malik ya zauna a kansa sannan malaman suka sake magana to menene mafifici azumin ne ko sha inda a cikin yanayin tafiya ne wanne ne ya fi bibigo sai imamu abu hanifa da imamu malik da imamu shafi'i suka ce azumi shi ne afdal kai azumi ya fi idan dai wahala ba za ta riske ka ba amma ka zo kana azumi bayan azahar ko kafin asar kana ta juyi a cikin ɗaki a hanyar tafiyar misali tafiyar ta gagara ma ka nemi waje ka sauka shi ki ga yana yana ta murdawa ka yanzu da inda zaka sa kanka saboda azumi to suka ce anan al-fitr afdal ka sha ruwa yafi maka in haka ne in wani zaka shiga irin wannan hali na wahala amma in babu wahala to ka azumi shi ka azumi ka shi maka
kamar wancan lokaci kuma
da yake ne da kuma mutane sosai kuwa da wancan da kafa ne daga mai ko da wani mu kuwa a yanzu Allah ya kawo mana abuwa cikin minti kaɗan za ta cikin kara tabbas kuwa maganar da Aliyu yake faɗa mana a liwancin lokacin da ake wannan karatu jaki ne ko alfadari ko raƙumi wani kam ko za a kunna wata yin sama yana sha ma bai san ba mai ake yi ba har a yi sayin da za a yi kuma ba wani ba wata halar da yake sha to saboda haka in dai ba zai halar da shi ba to ya azumin su shi ya fi sannan Imam Ahmad ya ce shi a wajensa mutum ya sha shi ya fi ya ce shi ya dogara da ya ji hadisin da ya ce laisa minal birri asaw fi safri ba cikin biyayya bane mutun ya azuna cikin tafiya ya rike wannan hadisin yace za kawai ka sha tafiyan a lokacin sa ne yake faranta ko ba haka ba da shi ba zai zo ta kilma ta wanda bai bar ba wace din bane saboda tafiyan ga yadda take kamar da Alhaji mana bayani to haka tafiyan take Allah ya kawo mana canji a ciki to saboda haka aka dauka akan wannan sannan a cikin hadisin da muka karanta ya gaya mana cewa innan nasa tarshaka alaihimu siyam lalle mutane fa azumi ya musu wahala yau ya rasulullahi wa innama yanzuruna fi ma fa'alta suna jira su ga me zakai da azumin suka fito suna jira su ga ya zakai me zakai suna jira su gani to anan to wannan maganar ma malamai sun yi magana akan ta da yawa sai suka ce to wannan shi yake nuna halalcin matafiyi ya sha ruwa koda kuwa ya an shiga watan Ramadana tare da shi kai ne yanzu a garin ku kana can ka dauko azumin watan Ramadana kana yi triyan triyan kai na tafiya sai tafiya ta kama ka da kai tafiya sai wahala ta same ka to sai ka ji azumi ba za ka aika da ka dauko shi a jere saboda ka baka saka jere ba kana dama ka ajiye din idan wahala ta zo sai malaman suka ce lalle wannan yana nuna cewa wanda ya dauki Ramadana a cikin halin zaman gida sannan sai ya tafi bayan haka sai wasu suka ce to anan in dai ya dauki azumin watan Ramadana ya fara tun daya ga wata to ba zai yanke ba babu yankewa ba zai yanke ba ba tafiya ba ko mi yayi yana nan zai ci gaba da azumin sa sai kuma hujja da cewa alqur'ani ya ce famai shahida min kullu shahra falyasum wanda ya halarci watan ramadana ya azumi kai ka halarci ramadana kuma kana cikin halin zaman gida tunda shahida ai hadara ne kana gida abu ya same ka saboda haka kariya ka halarta saboda haka zaka azumi ka kawai ba zaka sha ba ko kai tafiya ba zaka sha ba to wanda suka ba hujja kuma kan zaka sha so suka ce ga hadisin ayan karanta ai suna azumi kwana 20 suka fito yau da suka zo aka shiga wahala har aka zo aka ce Rasulullahi mutane ba suna cikin fama ba sai ya fito sai ya sha ruwa gaban kowa yace duk wanda yake jin wahala ya sha to sai suka hujja da wancan suka ce wannan kaulin ya zama za a mai da shi kenan suka ce babu bambanci wasu malamai suka ce babu bambanci tsakanin wanda yake azumi a gida da wanda yake cikin tafiya kawai in dai wahala ta jawo to ya ajiye kawai suka ce ai kuma ayan da sai magana akan cewa idan ka halarci wata kai azumi ai ta kara bayani ta ce wa man kana minkum maridan aw ala safari fa iddatu min ayyamin ukhra wanda a cikin ku marar lafiya ne ko yana kan tafiya irga wasu kwanaki kaga ai sai da aka fadi bamu shi da kuma minkum shahara fa sun kamu aka fadi wa man kana minkum maridan aw ala safari fa iddatu min ayyamin ukhra sai da kai magana cewa wanda halacci wata saboda kai ana magana bayan ka halacci wata sai wahala ta zo rashin lafiya ta zo sai ka je in ka dauki wanda ka so ka ce ai in dai ka halacci wata dole kai azumi to marar lafiya ma dole yake ne haka gare ko sai aka suka ce a ba haka bane ana nufin kawai in dai wahala ta zo na rashin lafiya ko na tafiya sai ka ji suka faɗi haka suka kuma suka ba hujja da wannan hadisin da yake cikin wannan babu har yanzu a cikin hadisin da muka kanta na Jabir malaman suka ce za a sake gane cewa wanda yayi niyyar yin azumi yayi niyyar yin azumi yana yin azumin sa kuma ga tafiya yana azumi yana tafiya to ya halatta a gari ya sha ruwa da rana tsakiyar rana ya sha ruwa ya halatta a gari shi ya halatta a gari shi ya sha ruwa da rana kai ne yanzu ka fito daga garin ku kana azumi ana tafiya ana tafiya ana tafiya ana tafiya shikenan yanayi yana canjawa yanayi yana canjawa yanayinka wahala tana karuwa shi ne muna fara cewa wannan karatun a da ne yanzu kan ba haka yake faruwa ba to sai wahalar ta yawa to ko tsakiyar rana ne suka sha ruwa dama ai kana jin zaka iya ne to yanzu ku fa ta bayyana ba zaka iya ba to sai ka sha ruwa kawai to malamai suka ce hadisi ya nuna kai an zo a wani sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi mutane ba suna jin jiki ba yanzu ya za a yi suna jiran me zaka yi sai ya fito bayan la'asar ma aka ce la'asar ma ta yi a lokacin kaga a lokacin ma rana ta kusan baduwa sai ya fito ya sha ruwa saboda a sauwake musu in kuna cikin wahala ku sha to sai malamai suka ce to anan za a gane cewa ashe wanda yake yin azumi bayan yana cikin azumin sa idan wahala tayi wahala a cikin yanayin tafiya to yana da damar da zai ajiye koda kuwa ba rana tayi saboda wahalar da ya fada ciki wannan ita ce mazhabin imamu Ahmad da Ishaq bin Rahawayhi amma jamhur na malamai sun zuba kan cewa kai ai matukar dai ya riga ya fara to zai cika tashi kawai suka ce in dai ya riga ya dauko a ranar da zai tafi ya dauko azumin ya tawo suka ce kawai ya cika tashi ya bi sai dai in kuma zai halakan ne ya kafin mangari ba wata kila za a samu wani labari da ba shi ba to nan kan sai a sai ya hakuri ya bai na'am to wannan ne shine akan maganar tafiya idan mutum yana cikin halin tafiya ya zai da azuminsa ko ya wuce ya yi shi shi aka fi so amma ya shiga wahala wahala ta yi yawa to sai ya je amma yana ga zai iya kuma yanzu zai wahalolin duk sun zama kusan babu to saboda haka mutum ya azuminsa shi ya fi wani ibn Abbas radiyallahu anhu ma kala rukisa li shaykhil kabiri an yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wa la qada alayhi rawahu al-Qutni wal Hakim wa sahahahu wani ibn Abbas radiyallahu anhu daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yadda kala yace rukisa li shaykhil kabiri an rangwantawa wato dattijo mai girma an yuftira ya sha ruwa wa yut'ima an kulli yawmin miskinan kowace rana ya ciyar da miskini wala qada alaihi babu ramuko akan sa rawu dalu qutni da wannan hadisin wal hakim da kuma hakim wa sahahahu kuma sun inganta shi to wannan shine shi kuma wannan maganar ana maganar mutumin da ya samu shekaru malamai suka ce wannan ya shigar da namiji da mace ko babban mutum wanda ya yi shekaru ko kuma babbar mace wanda ta yi shekaru idan azumin zai bada wahala zai masa wahala a kansa zai shiga mummunan yanayi to ya sha ruwa saboda shekaru ya sha ruwa sannan sai ya ciyar da miskini kullum in gari ya waye sai ya ciyar da miskini sai ciyar da miskini ko kuma in an sha ruwa sai ya bayar
Allah ya gata mana miskinin nan abincin mutum ɗaya ne ko kuma abincin gidansa ne
a abincin mutum ɗaya ne zai bashi ba abincin gidansa ba yawa wanda mutum ɗaya zai ci ya ƙoshi na lokaci guda to shi zai dauka ya bashi
zai zama da kake kenan
yawa to wannan ma na malamai sun yi magana wasu suka ce ko da yin ya bari yayi wasu kuma suka ce saboda ya kyautata ya bari da fifin ya gyara shi gama komai sai ya mika shi amma ko da yin ya bari ma yayi amma dai ya bayar da fifin saboda kyautatawa to an bi son haka to ba zai rama azumin ba shi kawai in aka yi sai ya ciyar shi kenan wannan shine magana sai na Ali da Abdullah da Abbas da Abi Huraira da sai na Ali bin Malik a cikin tabi'ai kuma Sa'id bin Jubair da Tawus da kuma a cikin malaman mazhaba Imam Abu Hanifa da Sauri da Auza'i duk suka ce haka za a yi idan mutum ya riga ya girma to ya ciyar kawai ya bayar da abinci na lokaci guda wa mutum daya suka kama hujja da cewa fa man kana bikum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiquna fidyat ta'im masakin wanda azumin ya masa wahala duk da wata ruwaya an karanta fidyatu ta'am miskin na ma wasu na kama hujja da wannan waje ya ciyar da mutum daya ya ciyar da mutum daya ta'am miskin yawa mutum daya zai ciyar duk da an ce a wata ruwaya kuma an karanta shi ta'am masakin sai suka ce to ai miskini ba mutum ɗaya zai ware ban yi gana mayu ya ba wannan gobe ba ba wancan in akan wancan maganar ne kenan to saboda haka dai zai ciyar in an idan ba zai iya yi ba kwata kwata saboda shekaru da yake da su ya zo daga Abdullahi dan Abbas ya ce wannan ayar tana nan tana magana akan cewa wanda ya kasance dattijo mai shekaru ko tsohuwa su za su ciyar ne ba za su yi azumi ba sai su ciyar kawai saboda malamai suka ce sai na Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda ya ciyar shekarun da ya yi a duniya ya kai har ya ciyar din tunda ya yi shekara kusan 100 da wani abu saboda haka ya shekara guda yana ba da yana bada abinci ciyarwa kullun yana bawa miskini yana bashi masa ne da nama shi sai na rubu walikaji haka aka ce ai yake yi masa ce mai kyau ake yin ta sannan a hada hadda nama kullun yake miƙawa to yasa aka ce kyautatawa ne ka bayar da abu mai wannan din duk da akwai kauli na Imam Malik da kuma wata magana cewa idan kasawa ne kasawan ya kai kasawa ko bai ciro ba ko akwai wannan magana yawa shekaru sun ji a sosai tsufan ya kai inda ya kai to in bai ciro ba ko bai a kasawa saboda karfi ya ga wato babu wani karfi ba karfi a ce ma karfi ne ko ciro ma karfi ne yawa yawa kaga ciro ma sai da karfin ka ciyar ai to in aka ce abun ya kasa duka to in bai yi ma babu komai akan sa to wannan ne shine hadisan da suka yi magana akan haka kuma insha Allah za mu dakata nan abin da muka ganta ne dai Allah ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah gafarta mana abokan da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله أمان الدعاء.